Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su Maryam ba mu kanin labarai.
A shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din yayi a kwanan nan game da zaben kasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriya a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar kasar da yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila.
Tokanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto na musamman game da zanga-zangar neman soke rundunar ɗan sanda ta SAS a yawancin jihohin Najeriya amma ban da jihar Borno. To ko menene dalili?
Mu a jihar Borno in ka zo na ka duba SAS din nan su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar Borno, because in ka duba su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana.
Muna dauke da karin bayani, za kuma mu kawo maku rahoto kan kaddamar da shirin tara bayanai game da batutuwan cin zarafin mata da yara da ma'aikatar ayyukan mata a Najeriya ta yi. Sannan kuma muna tafe da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Da shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da korar Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din yayi kwanan nan game da zaben kasar. Krebs ya sha ƙaryata zarge-zargen magudin kuri'u a 'yan makonnin da suka gabata. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa game da zarge-zargen an yi ba daidai ba a tsarin zaben. Kwararru masu kula da tsaron kuri'u 59 dukansu sun yarda cewa a kowane zargi da muke da masaniya a kai, ko dai babu wata kwakwaron hujja da aka gabatar ko kuma dai babu makama a zarge-zargen. A jiya Talata ne Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa bayanan Krebs ko kadan ba daidai bane, yana mai zargin an tafka maguɗi sosai a zaben. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin a jiya Talata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin birnin Beau Tidwell ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Bai kamata wani yayi mamakin matakin ba, a cewar Tidwell. An dade da sanya waɗannan matakan. A jihar California, hukumomin birnin Los Angeles sun ba wuraren sai da abinci da wuraren shan barasa da ke aiki a waje umarnin takaita yawan masu zuwa wuraren da kashi 50 cikin 100, kuma karfe 10 na dare na yi su rufe shagunan su. Sauran shagunan da ke sai da abubuwa marasa muhimmanci sosai za su yi aiki amma da kashi 20 cikin 100, yayin da wuraren sana'o'i kamar wurin gyaran gashi za su yi aiki ga waɗanda suka sanar da su kadai. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriya a matsayin mai da martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar kasar da ke yankin tsaunin Golan, a cewar Isra'ila. Kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta sana ta ambaci wata majiyar soja na cewa farmakin ta sama yayi sanadiyar kisan sojoji uku tare da jikka ta wani. Ta kira hare-haren tsokana daga Isra'ila. A wata sanarwa da Isra'ila ta fadda, ta zargi wata tawagar sojojin Siriya a ƙarƙashin jagorancin dakarun Iran da girke ababen fashewa. Ta ce harin na ramuwar gayya ya auna rumbuna ajiya da harabar sansanonin soja da kuma makaman kariyar Siriya ne. A shirye muke mu mai da martani kan duk wani kutse a Siriya, a ce wata sanarwar sojojin. Iran kasar hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ce kuma ta tura sojoji masu ba da shawara da mayakan kawance don su taimakawa dakarun Siriya a lokacin yakin basasar kasar.
To nan ba da jimawa ba. Maryam za ta kawo mana karshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen kungiyar ƴan sanda ta SAS da ta haifar da kafa dokar ta ɓaci a jihohi da dama a Najeriya, an samu sabani a jihar Borno dake shiyar arewa maso gabashin kasar dake fama da matsalolin mayakan Boko Haram, inda al'ummar jihar da kungiyoyin masu zaman kansu suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin Borno don nuna goyon bayan su da aikin jami'an ƴan sandan SAS. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya dauke da rahoton.
Zanga-zangan injiniyar rundunar ƴan sandan SAS na ɗaya daga cikin munanan zanga-zanga da aka gudanar a tarayyar Najeriya da ya haddasa asarar rayuka da dukiyar jama'a masu ɗimbin yawa, da ma har ya haifar da kafa dokar ta ɓaci a wasu jihohin tarayyar Najeriya. Sai dai ayyana cewa an samu sabanin hakan ne a jihar Borno dake shiyar arewa maso gabacin Najeriya, da kuma yake fama da matsalan hare-haren mayakan Boko Haram, wanda al'umman jihar da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi tattaki har zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don nuna goyon bayansu da aikin jami'an ƴan sandan. Wannan kungiyoyi ya fiye da 120 sun samu wakilcin ambassador Ahmed Shehu da kuma kasance shugaban kungiyar nan da ake kira civil society, da ma ya miƙa wasiƙa ga mataimakin gwamnatin jihar Borno madadin sauran waɗannan kungiyoyi.
Mu a jihar Borno in ka zo na ka duba SAS din nan su ne ainihin makwadusin zaman lafiya na jihar Borno, because in ka duba su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana. Yanzu haka in za ka yi Bulaguro checkpoint su ne hatta manyan mu kaman gwamnoni da sauransu da mu wanda muke aikin ba da gudunmuwa ma masu gudun hijira, in za mu yi Bulaguro ko kuma za mu tafi wani waje su suke providing mana sufficient security mu. A wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SAS na northeast na Borno nan alhamdulillah ba haka bane.
Kuma da Lusui na da yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata da su ma suka yi tattaki zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don nuna goyon bayansu game da wannan runduna da ake kira FSAS.
Idan mutane wani bangare sun fito suna gaya muku cewa ba sa son SAS, ya kamata ita federal government ta zauna ta nemi committee ta zagaya jihohi 36 din nan ta ga cewa menene ne tamwon, ko kuma inda wannan abun ya kasance a je a samu mutanen guri a tambaya yaya a samu committee da za ta fito da wayannan mugayen mutane. Amma dare daya karb a zo a gaya mana cewa ba SAS, mu mun fito da iyayenmu da mataye da yara da babban murya muna kirawa federal government, ma shi baba Buhari mu a Borno ce ko kuma a jihar northeast, mu muna son abin SAS.
Alhaji Umar Usman Kadafur dai shine mataimakin gwamnatin jihar Borno da ma ya karbi wannan wasiƙa a madadin gwamnatin jihar. Ga ma abin da ke cewa
matsayin da kuke ciki a ciki a nan gaba daya ya nuna akan cewa duka wannan kuna magana da yawon ƴan Borno ne gaba daya a nan. To mun ji koke-koke da shi ambassador Ahmed ya ayyatar da su a nan a madadin kowa a nan, don yanzu a maganar da ake a nan ba ana maganar gwamnati bane, ana maganar ra'ayin mutanen Borno ne. To mun ji kuma insha Allah za mu mika wayannan sakon wa shi shugaban kasa Jama'a Muhammad Buhari. Sannan kuma a yanayin da muke ciki na sake kira ga jama'an Borno gaba daya mu dugufa mu ci gaba da addu'a, Allah ya kawo mana zaman lafiya a Borno.
Allah ya saka da mu. Tunda ya bayar rushe wannan runduna ga FSAS, hakan ga jami'an tsaro na gudanar da ayyukansu ba tare da sanya rigunan sarki da ke dauke da tambarin SAS ba, kuma an goge dukkanin tambarin da ke jikin motocin da aka rubuta SAS a jiki, yayin da ƴan sandan ke ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar da karshen labaran duniya.
Harkokin tsaro shine kan gaba a jerin batutuwan da ke damun kasar Burkina Faso, inda masu kada kura'a za su nufi rumfunan zabe ranar Lahadi mai zuwa don zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokokin kasar. Tashin hankalin mayaka masu tsananin kishin addinin Islama da rikice-rikicen kabilanci sun addabi kasar da ke yammacin Afirka mai yawan jama'a kusan miliyan 21, sun kuma sa mutane sama da miliyan 1 ƙauracewa matsugunansu, kuma akalla ƴan kasar 1,600 aka kashe tun daga shekarar 2015. Cikin waɗanda suka mutu har da akalla sojojin kasar 14 da aka kashe a lokacin da wasu da ake zaton mayakan ne suka yi wa wani ayarin sojoji kwantan bauna a ranar 11 ga watan nan na Nuwamba a lardin Wadaland da ke arewacin kasar, kusa da iyakar Mali da Niger. Abinda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito ministan yada labaran gwamnatin kasar ya faɗa kenan. Cikin ƴan Burkina Faso da suka kaura cewa matsugunan su mutane fiye da 1400 ba za su iya kada kura'a ba saboda takardun zaben su sun bace ko kuma ba su iya yin rajista ba. Ma'aikatar shari'a a Amurka ta janye karar da ta shigar kan tsohon sakataren tsaron Mexico, General Salvador Cienfuegos, akan safarar miyagun kwayoyi da hallata kudin haram a cewar Attorney General din Amurka William Barr. Ba ya ce ma'aikatar za ta janye karar ne dan tayu a gudanar da bincike akan Cienfuegos, kuma idan ya dace a hukunta shi a karkashin dokokin Mexico. Cienfuegos, wanda ake tuhuma a wata kotun tarayya da ke unguwar Brooklyn a birnin Los Angeles, aka kama shi a watan da ya gabata. Cienfuegos, wanda ya jagoranci sojojin Mexico tsawon shekara 6 a karkashin gwamnatin tsohon shugaba Enrique Peña Nieto, shine babban jami'i daga majalisar ministocin kasar da aka kama tun bayan kaman babban jami'in tsaron Mexico Genaro Garcia Luna a jihar Texas a shekarar 2019. Wata kotun tarayya ce ta tuhumi Cienfuegos a birnin New York a shekarar 2019 ta kuma zarge shi da yin zagon kasan yin harkar rarraba miyagun kwayoyi da hallata kudin haram a kasashe. Masu gabatar da kara sun yi zargin cewa ya taimakawa kungiyar batagarin H2 cartel yin fasa kwabrin dubban kilo-kilo din hodar Iblis da miyagun kwayoyi da tabar wiwi a lokacin da yake sakataren tsaron kasar daga shekarar 2012 zuwa 2018.
An gaishe ki Maryam Dauda. Ma'aikatar ayyukan mata a ƙarƙashin jagorancin Minister Pauline Talent ta kaddamar da shirin da ya kunshi dandali da kundin tara bayanai akan cin zarafin mata da yara da cin zarafin da ya shafi jinsi ta hanyar yin amfani da fasahar zamani domin kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Dandalin tattara bayanai akan batutuwan cin zarafin mata da yara ingantaccen dandali ne na sarrafa bayanai da tsarin da ke amfani da fasahar zamani domin baiwa gwamnati masu ruwa da tsaki masu sa ido akan batutuwan da suka shafi cin zarafi damar yin nazari akan bayanan da za a rinka tattarawa a sauƙi kamar yadda Minister Talent ta bayyana. Ministan ayyukan da suka shafi mata Pauline Talent ta yi jan hankali akan shirin tattara bayanan.
Wannan din shine wato data situation room ne wanda za a san a Abuja wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200-300 wanda aka kama su da laifin fyaɗe. Idan an san yawan su za a san yadda za a magance shi, yadda za a kuma a tabbatar an biya, an tabbatar sun samu horon wannan laifi. Kuma muna ƙara kuka, muna roƙon duk jama'a al'ummar Najeriya gaba daya, maza da mata, musamman maza, maza ne ke wannan bala'i, dan Allah su rike jikin su, su daina wannan masifan lalatar da yaya. Kuma babban bakin ciki shine iyaye ma su suke ma yayan su.
A jawabin ta lokacin taron, mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta ce za a yi amfani da damar yanayin da duniya ke ciki na annobar coronavirus wajen magance matsaloli da suka shafi na jinsi a cikin al'ummarmu cikin gaggawa.
Crisis is a way of accelerating the trends already in motion, but we decided that the COVID crisis should be used as an opportunity to end violence against women and not to accept it anymore.
A wani bangare kuwa, asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA ya ce a lokaci irin wannan horas da yan jaridu shi ne mafi alfanu domin su inganta yaƙi da cin zarafin mata kamar yadda jami'an hulɗa da manema labarai na asusun kula da yawan jama'a Kore Habib ta bayyana.
Cin zarafin mata da kuma daɗe da ke gudana yanzu ba wai dama can baya faruwa ba, yanzu din ne ya daɗuwar shi shine wannan cutar COVID-19 din nan da kuma yanayin da aka sa takunkumi a duk duniya sai zama guri ɗaya a cikin gida ya kawo su fyaɗe, ya fito da kuma alamun yanayin yanda mata ake musguna musu, haka ma wayansu matan kuma suke musguna mata. Ita Majalisar Ɗinkin Duniya yawancin zancen da ake yi duka akan bisa ga wannan cin zarafin mata. Mu kuma a gurin mu na wurin aiki, dalilin da yasa muka gayyaci ɗan jarida shine in aka samu sarakuna da dakadai kuma mutane manya na anguwanni aka yi magana da su, aka zo mutanen majalisa aka yi magana da su, abin da zai rage shine ɗan jarida ma dole su tallafa domin wannan abin ya riga ya kai gaba yana yanda su suke rubutun ba. Misali idan mace aka yi mata fyaɗe a cikin gida sai kaga ana cewa a rufe asiri kar a bari jama'a su sani.
A cewar kirdigan nazarin lafiya a Najeriya na shekarar 2018, kaso 31 na mata masu shekaru daga 15 biyar zuwa 49 sun fuskanci matsalar cin zarafi a kalla sau daya a rayuwarsu, kuma kaso 13.7 cikin matan da aka yi nazari tare da su sun fuskanci cin zarafi a zahiri cikin watanni 12 da suka gabata. A fadin duniya, kaso 30 cikin 100 na mata sun fuskanci cin zarafi, kuma an samu adadi mafi yawa a nahiyar Afrika gabashin Bahar Rum, kudu maso gabashin Asiya da kaso 37 cikin 100. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirin mu na gaba.
Barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni, Aisha Muhammad. Bidin mu a yau shi ne mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon yammaci a yau ya karɓi bakuncin barista Aminu Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata reshen jihar Kano, da Hajjia Ummu Umaru, ɗaliba kwalejin yanki da mutunta ce Zaria a Najeriya. Suna fara da tambayar barista irin ƙalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu, ga kuma amsar da ta gani.
To, ita da wannan kungiyar ta mutu kungiyar lauyoyin mata, an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shi ne domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abin da za mu duba, wannan kungiya ta samu asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki, ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa, wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To, duba ka tambaye ki malama Aisha, eh, gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa. Yanda da mun sani, kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai je. Kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ta ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta. To, amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika. So, za mu iya cewa ko shakka babu, duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa, wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba, tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewa mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya. To, idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban kasa, wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a bangaren lafiya, har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, za ki ga alƙalama sun tsallake hankali, za ki ga anan mace bata samu ci gaba ba, saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun daukar ciki saboda rashin ci gaban da aka samu haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'a musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su
me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali Hajji Umma samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
Wal a dai bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an bacce da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yanda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ci mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka kuma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya aje mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake hakkin ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren mama madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren dini zaki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocina cocinan mu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan lalurar mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙin su so a wannan bangaren gaskiya zamu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu cigaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyan mu na rayuwa maza zamu ce har yanzu gaskiya muna baya
matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau yaya lamarin yake barista
in ba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci da gaskiya abin ne yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewar su wanda kuma da aka banke diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajen su so gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana zamu ga cewa gaskiya yanayin ya baci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Zaki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa.
Haji Umma,
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa. A misali, yanzu mace tana da wanda zai mata, amma Allah bai ba shi idan bukatun shi zai sa ta shiga hali da za su ga hannun irin waɗannan mutane, saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu, ko kuma ta ji zan ci bashi kila abinci ne ko kila sutura ne. Mace na bukatar tafiya, ba ta da halin da za ta samu ta biya. An mata tallan aiki a wani guri na bukata, za ta je ta yi aiki a biya ta. Ita ba ta samu biyan aiki ba ne, aka kawo ɗan da giya mata kawai akwai aiki, za ta je ta yi aiki da mota biyu wata uku ta samu ɗan abin da take. Sai ta rashin ga hanyar sauki na kawai in je inda a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba.
Yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
To bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina, wanda ya ce assalamu alaikum yoyi Hausa. A madadin al'ummar karamar hukumar Batsari, muna kira ga al'ummar jihar Katsina da mu ci gaba da addu'a akan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jiharmu ta Katsina. Yana da kyau mu ci gaba da addu'ar kamar yadda muka saba, sannan kuma mu gyara halayenmu, mu guji cin amana. Ina fatan Allah ya kawo mana mafita, amin. Sai saƙon Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe, wanda ya ce salamu yoyi Hausa, dan Allah muna kira ga gwamnatin Baba Buhari cewa ya biya wa malaman makarantun jami'a buƙatunsu, da mu ɗalibai mu samu damar komawa makarantu, domin Allah ana ɓata mana lokaci. A ƙarshe nake cewa Allah ya sa wannan kukinawa ya isa zuwa kunnuwan wanda na yi domin shi. Haba al'ummar ƙasar Habasha, wallahi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ya kamata ku kai zuciya nesa, ku zauna lafiya da junanku. Allah kuma ya kawo muku ƙarshen tashin hankali da ke ci gaba da yaɗuwa a ƙasar ta Habasha. Amin summa amin. Sako daga Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Aisha Musa Wada da Fatima Musa Wada, wato daga ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau, da kuma iyami matar Ishaku mai shago a Yalwa. Sai sakon Dauda Bina Afan unguwar Jaji Putiskum, da Maryam Muhammad ƴan jarida, da Hamisu Hari Putiskum, waɗanda suka ce masu iya magana daina cewa idan an yayyafa wa albasa ruwa, to a yayyafa wa yakuwa shi ne adalci. Zuwa ga sanatan Muzambi, kamar da kashin fada titina a cikin unguwar Tandari, haka kuma kana gina gidan marayu duk a cikin birnin Putiskum. To aka muke bukatar a shimfiɗa mana titi a cikin unguwar Jaji zuwa unguwar Jigawa, sai kuma wacce ta tashi daga FGGC Putiskum zuwa Yobe Line. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda ce tabbas yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa musamman a yankunan mu na arewa ya zama ruwan dare ga duniya. Fatan ma'anar shi ne Allah mai kowa mai komai ya kawo mana sauƙin lamarin, ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Amin suma amin.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo, yanzu sai labarai a taƙaice.
Ta shafinsa na Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kura Chris Krebs, daraktan cibiyar tsaron yanar gizo ta Amurka, saboda bayanan da Krebs din ya yi a kwanan nan game da zaben kasar. An soke faretin bikin Mardi Gras da ake yi a New Orleans a cewar hukumomin birnin jiya Talata, yayin da annoba coronavirus ke ci gaba da yaduwa a galibin jihohin Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin birnin voted well ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bukukuwan da aka shirya yi ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa ta 2021 ba za a yi su ba saboda matakan takaita taron jama'a a waje. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai farmaki ta sama akan wasu wuraren Siriya da Iran a cikin Siriya a matsayin maida martani akan ajiye ababen fashewa a bakin iyakar kasar da ke yankin tsaunin Golan a cewar Isra'ila.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wanda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel C. Brown, wanda ya hada shirin da injiniyan mu na yau, ni ce ta ku.